bayyana sauran shugabanni na al'umma sun hada da media influencers masu fashin baki da sauransu to magana in an dauke ta haka zake fadi da yawa kuma lokaci ba zai wadatar a yi shi ba don haka zan takeita mukalata akan nuktoji guda biyar bayan shirfida wanda zace magana kan matsayin malamai da limamai da muhimmancin mimbarin juma'a a cikin jama'a sai nukta ta biyu magana sha'anin tsaro da matsayinsa ga rayuwar dan adam da kuma matsayinsa a addinin musulunci zai tsokaci game da sha'anin tsaro a Najeriya sannan zai magana game da gudunmuwar malamai wajen samar da aminci da zaman lafiya da kuma hanyoyin da malamai za su iya kawo ci gaba karshe zan ba da shawarwari in kuma musulmi abinda muka sani ne duka matsayin malamai matsayi ne babba darajarsu kuma daraja ce madaukakiya su ne wakilan annabawa kuma magadansu khalifofin manzanni su ne wanda Allah ya amince musu akan su raba gadon annabta don haka su ne ranar da ke bullowa ta haska ma duniya hanya su ne taurarin da ke bayyana idan duhun daren jahilci ya gani al'umma da su ne Allah ya tsaya a addini kuma duk wata ɗaukaka da al'umma ta samu to ta hanyar su ne wanda Allah ya ba su garanti na ɗaukaka Allah ta'ala ce yarfa illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat Allah ya alƙawarin zai daga darajar masu imani da waɗanda aka ba su ilimi ce darajat matsayi matsayi hawa hawa malamai su ke raye mutane da littafin Allah duk mutumin da shekai ya kashe shi da ransa malamai su ke yi ba masa ayoyin Allah da hadisan manzo Allah domin su farfaɗo na rayuwa a cikinsa duk mutumin da shekai ya makantar da shi daga ganin gaskiya malamai su ne za su buɗe idanunsa da karanta alƙur'ani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka duk wanda ya bace su ke dawo da shi kan hanya duk wanda ya karkace su ke saita shi kai babu wata al'umma da ta taɓa ɗaukaka sai fa in ya zan malamanta su ne jagororinta duk wata nasara da aka ga wata ƙasa ta ci ta musulmi ce ko ba ta musulmi ba to labudda malaman wannan ƙasar to suna jagoranci cikin al'amarinta malamai na addinin musulunci suke tsakanin Allah da bayansa suke isar da saƙon Allah ga mutane su ne waɗanda ke nurar da mutane abinda zai kyauta ta rayuwarsu ta duniya da ta alƙiyama shi yasa Allah tabaraka wata'ala ya haɗa shaidarsa da tasu tare da mala'iku ya ce shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu ulul ilmi malamai suka ce ba wata ɗaukaka da ta kai wannan ana maganar a'azamu mashhud bi a'azami shahid sai aka ce Allah ya yi shaida mala'iku sun shaida malamai sun shaida don haka Allah ya ce kowa da kowa ya bi malamai bayan bin Allah da manzo ya ayyuhal ladina amanu atiu Allah wa atiu rasula wa ulil amri minkum sannan da aka ce kowa idan abu ya fice masa ya koma ga malamai fasalu ala dhikri in kuntum la ta'lamun yana daga cikin abin da ke bayyana muhimmancin malamai a cikin al'umma shine irin tanadin da Allah ya yi masa na kowace juma'a mu duba ita ranar kanta da Allah ya zaɓa ita ce wannan ranar ta yau da falalar da aka bata da tarihinta da aka faɗa da ladubban da aka tsara mata ƙa'ida ce mu taya mata shiri tun da asuba duk da abin da ake karanta a masallaci da asuba an faɗe shi duk sallolin asuba na sati mafi da sallolin sati gaba ɗaya ma sallah 35 mafi darajarsu asuba ɗin sallar juma'a don da ita ake fara shirin juma'a a yi wanka a caɓa ado a sa sabbin kaya ko a wanke a yi sammako a zo masallaci a zauna cikin natsuwa a yi saurare ita kanta huɗubar aka sa mata ladubba ba a motsi ba wanda zai je kuskus da shugaba ba wanda zai ɗauki littafi ya yi ta ba wanda zai ɗauki waya yana chatting ba wani ɗan midiya da zai kuskura ya yi wani motsi muhimmi lokacin da ake ai ba wadu ba juma'a ce ai shi yasa yake yakar wannan la amma da alhamdu da shugaba ya wannan bari an juma ba wanda zai yaka sannan zaka tarar da duk musulmi ko milalacin sa yana zuwa sallar juma'a sannan a kowani hali ana yin ta don haka sai Allah ya shirya wa malamai wato daura ta sati 52 duk shekara wanda a cikin ta ana so su koya mutane akida mutane su san Allah yadda ya kamata su san manzannin Allah da littattafan Allah da mala'iku da bayanin tashin al-kiyama su yi imani da kaddara a shekara daya ana tsara musulmi ne halatta sallar juma'a ya san hukuncin kwanciyar addini sai wanda suka jaba akan sa shi yasa wata rana zaka ji duba akan ibada wata rana akan mu'amala wata rana akan siyasa wata rana akan tattalin arziki akan limbari ne ya kamata al'umma ta karanci ko bataki ta san batakin da ya kamata ta dauka game da al'amura ba su bijirwa na rayuwa sun danganci siyasa tattalin arziki tsaro zamantakewa da duk sauran sha'anonin rayuwa haka kuma akan limbarin juma'a ne za a yi wa'azi a fadakar da mutane cewa akwai mutuwa akwai hisabi akwai tashin kiyama akwai kwanciyar kabari mutane su ji tsoron Allah to wannan yasa malamai sune shugabannin al'umma a tsawon tarihin musulunci to an samu matsala a baya a wasu lokuta na baya malamai sun kasa cinye matsayin da Allah tabaraka wataala ya ba su sai suka rabu da layin shugabantar al'umma suka zama baya hukumu ce kasa-kasa cikin al'umma sai ka su malamai inda aka fito suke da tufafi masu datti suke cikin yunwa da ragga malami sai gurguwa yake aure da aka ba su jihar gaba al'umma sai suka zama su ne attajirai sarakai da 'yan siyasa babu hannun malamai a ciki alhamdulillah wannan yanayi a yanzu ya sauya malamai da kungiyoyin addinin musulunci sun koma matsayin mun nasu na asali babu wani abin da za a kulla shi a yau a yi nasara sai in sa hada hannun san sai akwai sa hannun malamai a cikin sa duk da irin kalubale na cikin gida da muke fama da shi muke fuskanta al'ummar musulmi a Najeriya sun gano tasirin malamai a lokuta daban-daban mu dauki misali lokacin zaɓen shugaba Buhari kowa ya bi irin rawar da malamai suka taka duk wani malami ya ce malamai ba su rawa mu canza wannan kalma da malamin shehu malami akwai bambancin taka rawa da ba da gudunmawa karba kala sai mu samu karin sani ina so in ce kokarin da malamai suka yi na kawo shugabanci a wancan lokaci al'ummar Najeriya ta san da shi aka zo an ga tasirin malamai a muslim ticket fitintinu da suke tasowa da rikita an ga tasirin malamai wajen zaburar da al'umma ko kwantar da hankalinta misali rikicin NSAS da end bad governance mun ga tasirin malamai lokacin matsalar corona uwa uba lokacin rikicin juyin mulkin kasar Niger wanda ya so ya haifar da husuma tsakanin Najeriya da 'yan uwarta tawayiyarta ta Gwanja ita ce jamhuriyar Niger rikicin da bangarori daban-daban suka shiga Allah bai kaddaro rawarsa ba sai da malamai suka saba yanzu kwanan nan wannan matsala ta dokokin haraji da gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu ta dauko mun ga irin tsayin da kan da malamai suka yi na ganin cewa sai an yi daidai sai an cire abubuwan da za su kawo al'umma cikas kai kana ya ce a yau babu wani shiri za a kaddamar wato sai an ji baki ta bakin malamai a kansa babu wani abin da hukuma kanta za ta zo da shi wanda yake da illa sai malamai sun yi tsaye sun ba da tasu gudunmawa domin a kawar da illa da ke cikin sa to yana da kyau mu sani ta tasirin malamai bai tsaya kawai wajen zaburar da al'umma da su amince da wannan ko su amincewa da wancan ba akwai matakai daban-daban na gyara da yawa waɗanda malamai suke ɗauka wasu a cikin sirri wasu a ɗaiɗayi wasu kuma a gama garin shugabanni akwai ƙungiyoyin addini da ke tuntuɓa irin ƙungiyar Jibris Supreme Council for Sharia zaurin malamai jama'atu nasr al-islam kungiyoyi da yawa wani abin ba ma sai an fada a Libya ba amma tasirin malamai ga rayuwar al'umma a yau to abu ne wanda mutum yayi kadai yace bai san da shi ba nake duk da haka muna fama da kalubale iri-iri wannan matsayin da malamai suka dawo ma ya ja musu jin haushi da takaici wasu na ganin ta sun guke matsayin su wasu ƴan siyasa ma abinda suke cewa malamai kun aishe mana matsayi mu yanzu ba mu san abin da za mu yi ba wani abin da yake cewa malamai kuna jin daɗi wani shi kuma abin da yake rigan malam za mu kalla ko wa'azinsa za mu saurara waɗannan kalmomin ba su ba mu haushi da ma domin suna nuna mana saƙon yana isa sosai kun san saƙon da nake nufi malamai sun dawo da matsayinsu na jan ragamar al'umma wannan shine maudu'in hutuba ta juma da ta gabata inda ne sharhin kasidar alƙali Abul Hasan Durjani Al-Abbasi wanda aka sani ya kuluna li tikan ibadu wa innama ra'aw rajulan an nuqati dhull ahjama wanda tankar shi take cewa fa in qulta zandu zandu lilmi kabil fa innama kama hina lam nahrus kima huwa azlama walau anna ahli al-ilm sanahu sanahu walau azzamuhu fi an-nufus la'azzama walakin ahanuhu fahanu wa dayyu muhayyahu bil adma'i hatta tajahama daga cikin babban kalubalen mu a Najeriya game da malanta da malamai shine tantance ma'anar malanta wane ne malam saboda ƙaryar malanta ta yi yawa social media ta buɗe babbar kofa duk wanda zai iya kare kalle bayansa ko ya samu su littafai ya kara a aza masa kyamara shi ma malami ne ga bayyanar wakilan tsofaffin ƙungiyoyin bid'awoyin da suka bishe can baya irin ƙungiyar ƙala kato wanda na ji an yi fefa a kanta shekaran jiya na so in bi ta layin Allah bai bani iko masu da'awar malanta wanda ba su da alaƙa da malantar kwata-kwata suna tallata wani abu ne daban akwai masu tallata hijabi akwai masu tallata khuruji akwai masu tallata ƙaƙƙilu daban-daban na dawo inda malamai su ne suka yi faɗa da su akwai ƙalubale iri-iri akwai raunin takawa wasu malaman sun ɗan ciki bi karatun amma karatu su na saidawa ne kuma duk wanda zai iya ba su abin duniya zai iya amfani da su ya ci mutunci wanda ya ga dama ya fallasa wanda ya ga dama ya tallata abin da ya ga dama sannan ga waɗancan da na faɗa yin adawa da malamai domin yau faɗa da malamai ya zama aƙida a cikin wasu wanda yana cikin tasirin imperialism na fata aka gabatar a dasu Allah saka mu bisa da alkhairi na ba shugaba shara ta wanda ne fa da larabciyar rubuta ta ta rubutu da yadda ta karanta na tabbata kun aminta ta karanta ko ba haka ba to ta rubuta ta yadda haka ne a fassara ta zuwa turanci da hausa za ta yi ba karamin tasiri ba ga matsalar rikicinmu na cikin gida da hajar shaɗan da ya buɗe wani mai wa'azi yake cewa tun da safi shaɗan ya buɗe wato abin nan tsegumi ya ce mata da asubahin fari suka tsaye ya buɗe algusu kafin rana ta kai hantsi ƴan kasuwa sosai ya buɗe kofar zalunci shugabanni suka yi ribibi suka kwashi da dai buɗe kofar hasada labar uku sanin sauran wai da suka yi cikinta duk da wa'innan kalubale jama'a har yau dai malamai suna cin ganiyar lokaci cikin al'umma al'umma tana sauraron malamai tana darajanta su kuma tana jiran su ce ku bi nan abishi don haka wajibi ne malamai su ci gaba da riƙe wannan matsayin nasu kuma su jagoranci al'umma zuwa abin da zai zama maslaha gare su a matsayin su na wakilan Allah da manzo a cikin al'umma maganar sha'anin tsaro abinda muka sani ne cewa mafi girman ni'ima a duniya abu hudu ne Allah ta'ala fi dasu a suratu Taha na ji wani wa'azi da shi Kabiru Gombe bai sharhin wannan aya ina tona su kone yake inna laka alla tajua fiha wala ta'ra wa annaka la tadba'u fiha wala tadha annabi adam ka ce ka shiga aljanna ba yunwa ba huntanci ba sharrana babu kishi wa'annan abubuwa su ne ni'imomin duniya gaba daya abinci da ruwa da sutura da wurin kwana matsuguli to duk waɗannan abubuwan idan babu aminci babu kwanci hankali da za a ci more su ke sai a lokacin nan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya yi mutanen Makka addu'a abin da ya fara roƙon musu shine zaman lafiya a suratul baqara lati qala ibrahim rabbit al hadha baladan aminan warzuqa lahu min as-samarat ya roki aminci sannan abinci a suratul ibrahim sai qala ibrahim rabbit al hadha al balada yani da zama gari aminan wajnubni wa bani an na'bud al asnam ya gabatar da neman aminci sannan imani shi yasa nake cewa akwai yara ga theory din Abraham Maslow wanda ya rayu daga 1908 zuwa 1970 wanda ya ce babban masanin psychology ne dan America shi abin da ya ce buƙatar dan adam ta farko ita ce abinci da abin sha sannan aminci to waɗannan ayoyin sun tabbatar mana a'a aminci shine gaban abinci domin za a iya baka abinci kana kallo saboda rashin aminci ka zuba da shi ka zura da gudu shi yasa Allah ta'ala yace li ilafi quraish ilafihim min ilati ash-shita'i was-sayf falyabudu rabb hadha al-bayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf sai yace ya ba su abinci kuma ya ba su yadda za su ci dan ya ba su abinci babu wata uba da Allah zai ma mutane kamar ya saka musu rashin zaman lafiya وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون الله ككريم يا ابو يا امه جبت عبادة بات إنباء ذوي العافية عبادة بات ذوي إنباء أميت كراتو دا أيكي دا نوما دا كيو دا كاسوانتي da duk al'amuran rayuwa in babu aminci da kwanci hankali ba sabo yanzu ku dibi rikicin Russia da Ukraine yadda ya tasiri ga tattalin arzikinmu a nan Najeriya da makwabcinmu da duk duniya ƙasa guda wadda take da tsananin nisa da mu to ina ga yaƙi da tashin hankula wanda suke a cikin gidajenmu ko kuma kusa da mu ya ku yan uwa babu shakka muna da ƙalubale babban tsaro a Najeriya a can bayan kokin da muke yi akan tsaro matsala ce ta su firgitattun mutane masu firgita al'umma can bayan yi Boko Haram wanda muka dade muna gani akwai hannun kasashen waje a ci sai ƴan kwanakin nan wani dan majalisa daga US ya fito ya tabbatar da gaskiyar zargin da ake aka zo ga matsalar satar shanu wadda aka yi sakaci da ita har ta bayu zuwa ga samun bandits muna jin labarin kidnappers a kudancin kasar Nigeria sai ga ta ta zama ruwan dare a arewacin Najeriya ana haka sai ga lakurawa sun bayyana a yankin iyakokinmu da kasar Niger a daidai lokacin da alaƙar mu da Niger take rauni sanda babu cikakken haɗin kai na tsaro ga shugaban tsaro nan musa suna iya kokarin su amma a wannan lokacin mun fi komai bukatar a inganta wannan tsaron sai san kuma yanzu muke da kalubale a wannan yanki to yanzu ba wannan ita kadai ce damuwa ba an samu rashin aminci a tsakanin dukkan mutane makwabci da makwabci babu aminci mai gida da yaron gidansa babu aminci aboki da abokinsa babu aminci ka daina magana abota irin ta social media wanda kullum za ka ji an yaudari wata an gayyace ta hotel an yi fasikanci da ita an kashe ta a satin nan da ya wuce bakanike ne ya ɗauki kwastomansa da suka shekara takwas suna huɗa ne masa gyaran mota ya hannunta shi aka kashe shi sannan aka sayar da mota aka ba shi 'yan kuɗi kaɗan a ciki daga nan ne za mu gane makamar zaren wadda babu mai iya binke ta in ba malamai ba babu abin da al'umma take bukata don ta sabu tsaro kamar mai fita zuwa ga Allah a tuna mata cewa akwai wata rayuwa banda wannan akwai azaba a cikin kwanciyar kabari wanda za a yi dubun dubata shekaru ana yi yanzu ku diba nan kusa kusa kakannin mu su Shehu Usman shekara su 300 ci kasa in ka kara gaba zaka tarar da wadanda sun shekara 500 shekara 1000 yanzu da kaje da sabon manzo na shekara 1400 suna kasa kara ga su annabi Musa annabi Musa ga kiyasi shekara 1500 in ka kara can baya dubun da bata shekaru ne a nan gaba ma za a yi wasu mu ma din nan shekara 70 masu zuwa war haka duk wanda a cikin wadannan ga dukkan alamu yana kasa in ko yana sama yana nana tarayya da shi to akwai bukata a yi mutane wannan wa'azi akwai bukata a samar da mutane akwai tashin kiyama akwai hisabin ayyuka akwai sallar asrabi wanda a nan ne wasu za a wurga su cikin wuta wanda ba su ci nasara ba Allah ka kare abinda zai tayar mana da hankali shine a duk inda ka shiga a duniya kana samun kwanciyar hankali ne in ka ga jami'in tsaro a nan sau da yawa ganin mai kama da jami'in tsaro kada hankalinka ma yake ya kamata mai girma shugaban ministan harkokin tsaro na Najeriya ya kamata a farfado da daraja da kimar kaki na tsaro tun daga mai kakin da ke bada hannu a kan titi har zuwa kaki mai rike da sanda har zuwa kaki mai rike da makami a farfado da daraja su a Najeriya ya ku yan gwazan dunkule dan naga mai gabatarwa ya fara tasowa kuma ka zauna a karamakalla zan dunkule hanyoyin da addinin musulunci yake samar da aminci da zaman lafiya da su waɗanda babu mai dora mutane akan su sai malamai babu abin da zai kawo kwarci hankali ga ƙasa na sha faɗin wannan kamar abubuwa guda uku kuma duk wata ƙasar da kaga tana zaune lafiya ko ta ɗaukaka ko ta ci gaba wallahi ɗayan uku nan akwai shi ko biyu a ciki ko duka uku mafi girmansu shine imani da Allah da sanin Allah yana ganin ka duk inda kake da wannan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafa gwamnatin musulunci ta Madina shi yasa aka waye gari har manzo Allah ya kara yansa babu kotu ko in ce babu gidan yari ba a zartar da ukuba ko wace iri ba in banda guda daya ta shangiya guda daya ta zina ba ka mu farawo ko guda aka kawo gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai mace guda a duk tsawon shekarun da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana gudanar da daula saboda me saboda imani an rike da ita abu na biyu shine kishin kasa a shigar da kishin kasa a cikin al'umma yasa al'umma tana kishin kanta da yawa ne kan bada labarin wata tsohuwar tafiya da ni a kasar Masar na ga wani dan karamin yaro wanda zaka ce primary 1 to 2 a supermarket yake tambaye sun ce eh shi mu yatak what is your ambition yace a kun tayyab to be a pilot ina so zaba to ke jirgin sama yace masa leish yace a shan ahmi maso dan ne yace bai in kare kasar masa to duk kasar da ta gido akan kishin kasa zaka iskuta ci gaba da yawan kasashen turawa sun ci gaba ne duk akwai kishin kasa a cikin su ba za a kai tsoron Allah ba to abu na uku shine samar da doka mai tsanani doka mai karfi ko babu tsoron Allah ko babu kishin kasa in mutum ya san akwai doka wadda in ya taka za ta taka shi to babu makawa zai yi abin da ya kamata ko za a samu zaman lafiya wannan shi ya zaunar da kasashen Laraba da yawa lafiya ba don akwai tsoron Allah ba da yawa mun fi tsoron Allah ba don akwai kishin kasa ba su ma irin mu ne amma akwai doka to idan aka rasa duka ukun nan to babu shakka an riga an samu matsala haka daga karshe ina so in ce wajibin malamai ne su rike matsayin su da Allah ya ba su su karantar da al'umma ta san alhakin da ke bisa kanta kowa a bashi haƙƙinsa kowa ya ɗauki nauyinsa shugaba ya yi aikinsa talaka ya masa biyayya mai hali ya fitar da haƙƙin Allah talaka ya ansa da godiya wanda ke sama ya tausaya ma wanda ke ƙasa wanda ke ƙasa ya girma wanda ke sama ita kuma al'umma wajibin ta dai ta biya ga malamai ta martaba su ta darajanta su a matsayin su na wakilan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin al'umma malamai wajibi ne su ji tsoron Allah wajen sauke da wanda ke a kansu su cire son zuciya su cire riya su cire bukatar kansu al-imam muhammad ibn abdul wahhab inki biyu ka tai insha Allah muhammad ibn abdul wahhab rahimahullah a cikin kitabu tawhid ya wuce da jerin magana matukar muhimmanci yace Allah tabaraka taala ce wad'u ila rabbika kai kira zuwa ga ubangijinka yace amma wasu suna kira ne zuwa ga kawunansu wani da ya hau minbari babban message din su sakon sa shine kusan matsayina kusan darajata mai girma ne ni Allah sabbe ne ya zagi wannan ya zagi wancan ya tsokaci wannan ya yi wancan arashi ya yi wannan habaiti duk dai don a san shi mai girma wani ne shi ne Allah ne dole ne malamai su gyara zukatan su dole ne malamai su kiyaye haƙƙin ilimi da darajarsa su martaba shi su yi nasarci duk abin da zai kada girman ilimi sannan malamai su rika fada da ilimin su wannan semina da kungiyar jama'atu zalitul bid'a kamata sunna ta Afirka ta shirya tana da su manya-manyan hanyoyi da za a yi amma malamai da kansu su koma su bude littafan da suka tara su rika karantawa a daina kwalliya da su kai a gaban kyamara da yawan littafan nan da ake sarawa a baya wallahi ko ushirin su ba karanta ba mu dawo mu sauke su mu karanta su mu koma ga al'umma malamai da karshe ai har tara da yima Allah kariya Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya yima Allah kariya karshen bala'i Allah tabaraka wa ta'ala ya ce قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن أكفار هذه الفواحش الآن والإثم أعم منها والبغي بغير الحق وهذا أعظم وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا والشرك أعظم من البغي ست وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت
الله أكبر